أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi, a yau muna 5 ga wata na Ramadan shekara ta 1447 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda ya dace wa 22 watan 2 miladiya na 2026. Da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya. Na farko, a cikin abin da ya shahi nasa'ih wanda suke da alaka da abin da ya shahi wata na Ramadan, wanda ajiya mun ji wani kaso daga ciki, wanda akwai dan bangare kadan da ya saura za mu ƙara sashi, in yaso kuma da izinin Allah sai mu shiga zuwa tafsirin suratul taghabun. A iya daga cikin abin da ya kamata mutumin da yake azumi, namiji ko mace, ya bashi kulawa, ya bashi himma bayan abin da muka saurara jiya, ya zamanto mutum ya kame, ya kiyaye azumin shi daga dukkan shaida zir da maganganu, ya sassun maganganu da maganganu waɗanda suke na fasikanci ko batsa ko kuma dukkan ma faɗin wani abin da bai kamata ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu akan cewa duk lokacin da mutum yake azumi, to yayi kokari ya rika kiyaye gaban shi game da dukkan wani aikin da zai iya lalata azumin shi. Mazalla yace, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Dukkan mutumin da bai bar magana ta zirba, bai bar aikata aiki na banza ba, da aiki da wannan fada ta zirgin, falaysa lillahi haja, ubangiji bai bukata ga wannan bawan akan bawan ya bar abincin shi ko kuma ya bar abin shan shi. Ya zamanto ka ɗauki azumi, amma dukkan wasu kala ko kuma kalmomi na zage-zage in suka gitto za ka iya yi ko kuma yi da mutane ko na makamancin wannan, wajibi ne mutum mai imani ya tsabtace azumin shi daga dukkan irin kalan waɗannan maganganu. Kenan, wannan iya daga cikin nasihar da ya kamata dukkan mutum mai azumi ya yi ƙoƙari ya kiyaye. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idza sumta falyasum sam'uka idan ya zamanto kana azumi to ya zamanto jinka yana azumi tare da kai wa basaruka wa lisanuka haka ya zamanto ganinka da halishanka ya zamanto yana taya ka cikin wannan azumi wannan magana ce ta Jabir ibn Abdullah Allah kare yarda a gare shi to kaga idan ya zamanto mutum zai azumi wajibi ne kiyaye jin shi wajibi ne kiyaye ganin shi sannan kuma wajibi ne kiyaye halishan shi anil kadhibi wal maharimi game da dukkan wani abin da yake ƙarya da ababen da aka haramta to idan kai haka azuminka zai zamanto azumi ne ingantacce zai zamanto azumi ne wanda yake nagartacce amma daga lokacin da ya zamanto bawa yana azumi amma kuma azumin bai hana shi ba sakin bakin shi ya hudu abin da ya ga dama bai hana shi ba sakin idanun shi kalli abin da ya ga dama bai hana shi ba kuma sakin kunnan shi ya saurari abin da ya ga dama yana azumi yana sauraron kidi da waka yana azumi yana kallon funafunai da tsiraici da kaza yana kallon salula yana kallon abu kaza ababen da suka kasance ba kyau gare su ba haka kuma idan wani abu ya tashi na magana ba zai iya kiyaye halishan shi ba zai hudu abin da ya ga dama to tabbas idan ya zamanto haka azuminka yake to Allah baya bukatan ka bar abincinka ko ka bar abin shanka kenan azuminka azumi ne wanda yake lalatacce Allah kiyaye haka iya daga cikin abin da ya kamata mutum mai azumi ya nisanci dukkan wani abin da yake amsa sunan husuma ko rigima duk abin da yake rikici ne wajibi ne mutum ya nisance shi kar ka shiga rigingimu ya zamanto ana azumi ana hada har ana rabiya mutane sun ki rabuwa to kaga wannan tabbas azumin su akwai matsala a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk lokacin da wani ya taba ka ya maka wani abin da yake na jahilci sai ka ce mishi inni sa'imun lalle ni azumi nike wannan kuma shine abin da ya kamata to wannan iya daga cikin nasihun da ya kamata mu yi kokari mu kiyaye sannan kuma gaba ta karshe sunnunin azumi azumin nan da muke iya da kyau mu kiyaye wasu abubuwa kamar haka abu na farko a bangaren da ya shahi sahur idan ka ce sahur shine abincin da mutum zai ci a lokacin da ya zamanto dab da hudowar alfijiri ba misali zan kwanta ba in ce bari in yi sahur in kwanta wannan tuwon dare na ci kenan sahur za ka yi kwanta ka yi kaso na barci ka tashi ka yi shi yani yana makale da abin da ya shafi hudowar alfijiri wannan shi ake cewa sahur to wannan sahur ke iya daga cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalinmu akai yace tasaharu fa inna fi sahuri baraka yace ku yi sahur a cikin sahur akwai albarka la'alla zaka ce in nayi sahur cikina yana kumbura ina gyamba ko cikina kaza gare shi to ko da ruwa ne ka sha da niyya na abin da ya shafi azumi to da izinin Allah da niyya na sahur zaka samu wannan ladan da aka kebance na sahur ko da ruwa ne mutun ya sha idan ya zama to kana daukan wasu abubuwa masu yauni wanda za su sa cikin ka ya likice to kaga sai ka nisance shi kuma mafi yawa abin da ke kawo wannan abubuwa shine mutun yayi sahur kuma ya koma ya kwanta kai sahur an yi sallar asubahi sai ka je ya kwanta dole ka samu matsala dama saboda iya daga cikin irin abin da nasiha da likitoci suke badawa lasiyama ga mutumin da ya dan kwana biyu ya zamanto ka cika kwanta wannan dama matsala ne amma misali in mun yi aiki da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta jiya cewa idan mutum ya kammala sallar asubahi ya zamna inda yake ya rika ambatan Allah har rana ta hudo ya tashi yayi nafila raka'a guda biyu za a bashi ladan hajji da umara cikakku a wata riwaya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kaga a lokacin wannan zaman da kai cikin ka ba zai samu kowane irin matsala ba amma ka cika cikin ka kuma ka kwanta dole samu matsala manzo Allah shine tasaharu fa inna fi sahuri baraka a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda yake raba tsakanin azuminmu da azumin ahlul kitabi shine abinda ya shahi wannan sahur abinda zaka ci kenan bayan abinda ya shahi hudo alfijiri dab da hudo alfijiri sai ka ci wannan abincin naka kahin alfijiri zamanto ya keto sannan ana so a jinkirta shi saboda jinkirta shi kaga misali ka kare yanzu minti biyu uku alfijiri ya keto to kaga tuni dama a cikin yanayi mai ce kwake kaga kenan azumi kuma da ya riga yami ya riga ya fara kenan ya da kyau mutun ya ladabtu da ladabi na abin da ya shayi sahur a lokacin da zai yi azumi sannan akwai matsala wadda kaman fahimtar wasu daga cikin mutane suna ga cewa wai idan mutun bai yi sawur ba kaman bai da azumi a ladan sawur a kebance yake daban yake amma zaka iya kwantawa kai niyyar yin azumin ka ka itashi yin sawur kuma kana tashi damar azumin ka tunda ka rige kai niyyar tunda dare amma ba sharadi bane ba na cewa zai azumi dole sai an yi sahur iya daga cikin sunnonin shi wanda in kai kana da ladan wannan sahur in kuma baka yi ba wannan bangaren abin da ka kebance sahur baka da shi abu na biyu gaggauta bude baki daga lokacin da ka tabbatar da cewa kaskon rana ya fadi sawa'ul ladanin anguwan ku ya kira sallah ko bai kira sallah ba daga an samu sakankan cewa rana ta rige ta fadi kuma za ta fadi a yanzu da izinin Allah a ƙarhe 6 na marece da minti 31 ɗaya ne ko biyu tsakanin 31 ko 32 a wannan lokacin rana take faduwa yana lokacin in yayi sai ka dauki abin da ya shahi bude baki sai kai manzon Allah ke cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu alfitra mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri da walwala da fantamawa cikin ni'imar Allah matakar sun gaggauta bude baki can sahur ana so a jinkirta shi shi ko bude baki ana so a yi me a gaggauta shi sannan kuma ka sani kai mai azumi daga lokacin da kaskon rana ya fadi ko ka bude baki ko kakka bude baki azumi ya kare automatically rana tana faduwa azumi ya kare karka ci a mu bari za mu sai tanina ko sai duhu ya shiga to kana wahaltar da kanka ne sannan kuma wannan alherin da manzon Allah ya ambata cewa mutane suna cikin alheri matakar suna gaggauta bude baki kaga wannan alherin kai baka cikin shi dan haka ayyuka na addini dubawa ake mi addini ya karantar ba kawai ba abin da ya shahira ayinka kace a kai ai mu jira muke sai tanina sai duhu ya shiga to wannan jahilci ne sannan iya daga cikin abin da ake so a cikin sunnonin bude baki mutun ya bude baki da maga ko kace dabino wanda yake danye in ya samu wannan shine abin da aka hiso mutun ya zamanto ya bude baki da shi idan kace ar-rutab ana nihin abin da ya shahi maga danyen maga wanda yake ba bai bushe nan ba in ya samu ko bai samu ba aka samu bushe shi a aiki da shi in kuma wannan bai samu ba sai ka samu ko ruwa ka sha amma rutab baya dokan kayan danye yana dokan abin da ya shahi dabino danye ne kawai sannan haka iya daga cikin abin da ya shahi abubuwan da ake kwadaitar da mutumin da ya azumi ya kiyaye su ko kuma ya yi kokari ya aikata su saboda akwai alheri da yawa a ciki an yad'u wa inda fitrihi ya zamanto yayi addu'a lokacin da ya zo bude baki manzala sallallahu alaihi wasallama idan yayi bude baki yana cewa zahaba az-zam'u wabtallati al-uruqu wa sabata al-ajru insha Allah zahaba az-zam'u ishruwa ta tahi wabtallat al-uruq sannan kuma jijiyoyi sun bude wa sabata al-ajru insha Allah kuma lada ya tabbata da izinin Allah sannan kuma mu sani cewa game da addu'a mutumin da yake azumi was-sa'imu la turaddu da'watuhu duk mutumin da yake azumi ba a maido da abin da ya shahi addu'a shi a lokacin da muke ciki yanzu kowane lokaci mu yawaita yin addu'o'i muna da buƙatu waɗanda suke masu tarin yawa abubuwan da kake so Allah ya maka Allah ya kare ka daga kaza Allah ya taimake ka da samun kaza Allah ya taimake ka san abubuwa da yawa kuma gabaki ɗaya abin da ya shahi neman lahira da samun dacewa da rahamar Allah subhanahu wataala wanda duka iya muna buƙatuwa akan mu nace akan addu'o'i a cikin wannan wuni na waɗannan wunnuka na abin da ya shahi wata na Ramadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasu da'awati la turad addu'o'in mutane guda uku ba a maido su da'awatul walidi li waladihi addu'ar mahaifi ga dan shi in kai kika yi ma danki addu'a kama danka addu'a amsassa ce da izinin Allah mu yawaita yi musu addu'a sannan kuma wa da'awatus sa'imi da addu'ar mutumin da yake azumi idan yana addu'a tabbas shi ma wannan abin da ya shahi addu'ar shi amsassa ce manzo Allah yake cewa wa da'awatul musafiri da addu'ar dan bulaguro a duk lokacin da kake cikin bulaguro ka nace akan mi yin addu'a ba sauraron abubuwan da suke ba su da amfani ba ko kuma kallace-kallace abubuwan da ba su da amfani ka nace duk inda ka samu wata dama ka samu wani fursa ka daga hannu kai addu'a saboda addu'ar dan bulaguro amsassa ce ɗan uwa wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata a yi magana akan su akan abin da ya shahi wannan wata na Ramadan fatanmu Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayin shi wanda za su samu ƴantuwa a cikin wannan wata mai albarka da izinin Allah wancan wacce shekarar ta gabata mun tsaya ƙarshen suratul talaq kenan da izinin Allah yau zamu tashi farkon suratul taghabun wala bismillah
bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما بالسماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم
Masha Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ambata mana a farkon wannan sura ta At-Taghabun kalmata taghabun daga al-ghabn ne idan ka ce al-ghabn shine kamar a bigi hancin mutum ko ai zamanto shi a karan kanshi ya yaudari kanshi a cikin wani abin da bai kamata a ce ya yaudari kanshi akai ba al-ghabn suratu At-Taghabun sura ce wadda a jerin surorin alqur'ani mai girma ita ce sura ta 64 sannan kuma sura ce wadda take madani ba sura ce madaniya sura ce madaniya tana da ayoyi guda 18 sannan kuma sura a jerin sabkan surorin alqur'ani ita ce ta sabka bayan suratul tahrim kai tsaye suratul taghabun wannan suratul taghabun ayoyi guda uku na ƙarshenta malaman tafsiri suna cewa su ba ayoyi bane suka sabka a garin Madina inma sun sabka a garin Makka sun sabka akan ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai kukan shi wajen manzon Allah game da abin da ya shahi iyalin shi suna mishi abin da ba daidai ba sai Allah subhanahu wataala sabkar da ayoyin suke ƙarshe na uku da uku na ƙarshen wannan sura kamar yadda zamu zo a gaba mu ji su insha Allah wannan sura ubangiji subhanahu wataala ya bude ta da yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yana tasbihi ko yana tsarkakewa ko yana ambato kalmar yusabbihu kenan lillahi yana ambatan ubangiji ko yana tsarkake Allah ma fis samawati wa ma fil ard dukkan wani abin da ke cikin sammai guda bakwai gaba daya wa ma fil ardi kuma da abin da ke cikin kasai guda bakwai gaba daya dukkan su waɗannan suna tasbihi ga Allah suna ambatan Allah suna tsarkake ubangiji subhanahu wataala wanda wannan kuma ambatan Allah da abin da ya sha tsarkake Allah dukkan halittun ubangiji dama suna haka wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah yake cewa yo ai babu wani abu face yana tasbihi ga ubangiji sai dai mu ne diyan adam ba ma iya fahimtar wannan tasbihin da suke amma duk abin da ka gani yana tasbihi ga Allah subhanahu wataala shi yasa dan adam idan kama Allah tasbihi ka tsarkake ubangiji ka ambaci ubangiji kanka kama gata idan ma baka yi ba to akwai masu yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa attati sama fa huqqa laha an ta'id mazala yace sama ta yi kara kuma ya cancance ta ta yi kara yace babu wani wurin da za a ajje diddige face akwai mala'ika a wannan wajen ko ruku'i ko sujjada ga Allah subhanahu wataala kaga ashe idan ma dan adam bai bauta wa Allah ba dama akwai masu bauta wa Allah subhanahu wataala kuma sannan bautan Allah da za mu karmu taba tsammanin cewa wai gata ne muka ma ubangiji ko taimakon Allah muka subhanallah duk wanda yayi kanshi yama yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yana tasbihi ga Allah abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasai haka zaka samu bayi masu imani so suna tasbihi ga Allah suna tsarkake ubangiji subhanahu wataala su raba shi daga dukkan wani abin da yake sanya mushi abokin tarayya ne a daidai lokacin da kuma tasbihin a haka zaka same suna kaiwa da kawowa sahiya da yamma suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala Allah ce dai wanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin kassai duka suna tasbihi ga ubangiji subhanahu wataala kuma Allah shine wanda lahul mulk mulki nashi ne al'amarin dukkan mulki wanda yake amsa sunan mulki to na Allah subhanahu wataala ne duk wanda ba Allah ba yana nan a matsayin shi na halitta kashashshe gajiyayye wahalalle dan ba yanda zan yi duk yanda yake ji da girma sai ya shiga wani rukuki na rayuwa wanda babu yanda zai wanda yake nuni akan cewa me ya gaza in ma mulkin yake takama da shi to mulki ne wanda yake yana da iyakoki wanda aka sa sannan banda shi mulkin me yake da mulkin da yake da na mutane yake da ko ya hada da aljannu yanzu misali a ce shugaban kasar Niger har aljannu suna kawo wannan haka ne a iya mutanen ne kawai dabobi kwari tsuntsaye da abinda ma dan adam bai san ba akwai su wannan duka suna karkashin tasarruf da mulki na ubangiji subhanahu wataala Allah shi yake da mulki mulki wanda bai da manda mulki wanda bai da iyaka ba a cewa lokacin ka yayi sahi dan adam amma shi da kanshi a baba shi mulkin a ce i gudu iya san ranka ran da kaga dama ka safka to in bai mutu ba zai kai matakin da shi da kanshi bai sama mai ake ashe ubangiji shine mulki yake hannun shi mulki kuma na sarrafa abubuwa yanda ya ga dama ya kawo sanyi ba wanda ya isa ya hana ya ce zahi zai ya kawo zahi ba wanda ya isa ya hana ya ce sanyi zai ya kawo damuna ba wanda ya isa ya ce ba ita za a yi ba duk abin da ya tsara ya ga dama shine abin da zai gudanu daga tsarki ya tabbata ga Allah yana tasbihi yana tsarkake Allah duk abin da ke cikin sammai da kasai wanda ubangijin nan mulki nashi ne walahul hamdu kuma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda wajibi ne bawa ya gode ma Allah Allah ya cancanta akan bawa ya gode mishi ne cancanta ubangiji akan mu gode mishi dukkan wani abin da muke kaiwa akan shi mu kawo duka ime iya daga cikin ni'imomin ubangiji akan mu ganin da kake jin da kake hankalin da kake da abin da kake samu dukkan wata ni'imar take Allah ce wa ma bikum min ni'matin sai ce fa min Allah duk abin da kuke tare da shi na ni'ima lalle tabbas daga ubangiji subhanahu wataala yake sannan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar Allah ce da za ku lissafa ku kidaya irin ni'imar da Allah ya maka da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ce ba za ku lissafa su ba ولكن يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون كوكي تاكي كالكنك كيكا تاكي كالكنك ونن كاي وازيني شا وندم ونن ياكا ما تكاغاني جرما الله سبحانه وتعالى كيبا ما كان كبا كان كنك لو تيجا بقى ليدك تكينجا بانكا كاليتا كالانشيتا كاغاين دا حكم تن الله دا ايكو وبنجي يهودو اتكون انا ابو بوى اذا كا zaka daga ido ka kalla ka gane wannan tsanwa ne wannan hori ne wannan baki ne wannan ja ne wannan masara ne wannan kaza ne kuma ba tare da an dauki wani lokaci ba kai tsaye zuwan idan ka wurin kawai yake da wahala ko baka jin ko wani motsi a jikin jikinka a ce a wannan sanin da zaka yi na tantance abubuwan nan gaba kaza ce za ta dauka ta kai ma gaba kaza kaji ana wani karab karab ko ana wani kara ko a kawai kai tsaye kana kallo zaka tantance wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne ashe ubangiji bai kai ka gode mishi ba tabbas Allah ya kai ka gode mishi Allah ya ga dama sai ya maka mutane kowa iri ɗaya ne duk wanda ka kalla kawai Isa ne duk wanda ke kalla kawai Aisha ce kaga dole a samu matsala ba za ka iya tantance waye ɗanka ba waye babanka waye sirikinka waye ɗabokinka waye malaminka waye almajirinka bakka gane duk in ka kalla kawai kallo ɗaya kake musu kaga tabbas ka gama samun damage a cikin rayuwarka wanda duka bangaren idan ka kawai wallahi mu gode ma Allah shine Allah ya ce walahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah kuma Allah shi ya cancanta a gode ma sai ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan dukkan komai. Duk abin da kaga yana zuwa yana zawa na Allah ne, mulke shi ne, sarrafawan shi ne, kuma shi yake iko akan shi. Shi yasa yau in Allah ya ce kaza za a yi, duniya ta hadu kakaf inta da yanda take jin cewa ta ci gaba, ta kai mataki kaza, an kai mataki kaza, ana ga duniya har ana zuwa duniyan wata a yau, ana zuwa duniyan waye, duk inda za a tahi, amma abin da Allah kadarta shi ne abin da yake faruwa. Ana cikin tahiya, sai Allah ya jawa ne, ya yi shuru, ya rasu, ba wanda ya sai hana, ba wanda ya sai hana. Duk arnancin da mutum yake kai, in ma ba musulmi bane ba, babu inda zai daga kara ya ce bari ya kai kara, ai su musu yarda ba, ka taba ji ko ba za ka ji ba, dole a yarda. Da haka Ubangiji shine mai iko akan komi, kuma shine mai iko akan kowa. Ababen da dan adam yake aikatawa a cikin rayuwa dama ce Allah ya bashi, ko kai godiya ga Allah, ko ka butulcewa Allah subhanahu wataala. Aya ta biyu Ubangiji yake cewa huwa allazi khalaqakum, Allah shine ya halit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Ubangiji shine mai iko akan dukkan komi. Ikon Allah ya hade kowa, ya hade komi. Sai yace huwa allazi khalaqakum, Allah shine ya halitce ku. A cikin halittan da Allah ya muku, faminkum kafirun wa minkum mu'min, akwai kafirai a cikin ku, akwai kuma masu imani, kala biyu ne. Kamar da kuma fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wanda duka yana da alaka da wannan kafan da Ubangiji yayi. Faminkum kafirun wa minkum mu'min, daga cikin ku akwai waɗanda suke kafirai, sannan kuma akwai waɗanda suke masu imani ne. Al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa ai huwa al-khaliqu lakum ala hadhihi as-sifa wa arada minkum dhalika fala budda min wujudi mu'minin wa kafirin, yace Allah shine ya ga dama ya halicce mu haka, dole a samu wanda yake kafiri, kuma dole a samu wanda yake mai imani. Sannan kuma Ubangiji bai tsaya anan ba, sai yace wallahu bima ta'maluna basir, Ubangiji game da abin da muke aikatawa Allah yana gani. Ai wa huwa al-basiru biman yastahiqu al-hidaya, Allah shine masani game da wa ya kamata a shiryar da shi, mimman yastahiqu ad-dalal, game da wanda kuma zabatar da shi. Duk wanda kaga mai imani Ubangiji subhanahu wataala ya hukunta mushi haka, duk wanda kaga kahuri Ubangiji subhanahu wataala ya hukunta mushi haka, saboda shine masanin kowa, tun kafin kowa ya zo Allah ya san wani in ya zo mai zai, Allah ya san wacce in ta zo mai za ta yi, Allah ya san mu gabaki ɗaya ciki da bai. Da haka ya kilasa wannan bangare kaza masu imani, bangare kaza kuma wanda suke kahure ne. Kuma Allah ya yi wannan abin akan sani da ilimi wanda jahilci bai riga shi ba. Sannan kuma adalci ne na Ubangiji, halittan da kowa da komin kayan shi ne, sai abin da ya ga dama, sai yanda yake so. Huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, sai Allah ce wallahu bima ta'maluna basir, Ubangiji game da aikin da ake aikatawa Allah masani ne. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya san waye cancanta a shiryar da shi, Allah sai ya shirye da shi, waye cancanta batar da shi, Allah sai ya batar da shi. Sannan kuma wa huwa shahidun ala a'mali ibadihi, Allah mai shaida ne akan aikin da muke aikatawa gaba daya. Karka yaudari kanka, karki yaudari kanki, karka rika wani nuku-nuku da hali irin na munafici. Duk abin da ka san cewa aiki ne na alheri, to ka tsaya ka aikata shi tsakaninka da Allah. Duk abin da ka san ba daidai bane ba, to ka bar wannan abin saboda Allah, saboda in ka kyautata Allah ya sani, in ka muna na Allah ya sani. Shi ne ce wallahu bima ta'maluna basir, sai ce khalaqas samawati wal arda, Allah shi ya halicci sammai da kasai gabaki daya, bil haqqi da gaskiya, ai bil adli, Allah ya halicci sama, ya halicci kasa da gaskiya, kuma dan gaskiya, kuma dan ranan gaskiya. Allah bai halicci su haka nan karazibi ba, bai halicci su haka nan ba dan wasa. Allah ya halicci su ne saboda wata rana ta gaskiya. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum, Allah ya suranta mu, fa ahsana suwarakum, ya kyautata suranta mu. Kaga bayan halittar sammai da kasai, ka duba yanda saman nan take malam tankarkar a tsaye take, tun da ka zo duniya haka ka ganta, kuma haka za ka sai ka barta. Sannan haka banda wannan ƙasa, ka duba yanda Allah ya yi ta, ya tsara ta, ya sanya mata duwatsu a matsayin turaku suka rike ta gamgam me yasa Allah tamida bikum saboda kar ta rika girgiza da ku daram azamna take ku yi gini lahiya lauye zamna ku kama hanya daga nan zuwa can lahiya na buku da matsalan komi duka iya daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wataala da gaskiya na Ubangiji subhanahu wataala sannan bayan sama da ƙasa wa sawwarakum Allah ya sawwara ya suran ta gangan jikinmu ya alice mu ay ahsana ashkalakum Allah ne kyautata shakalinmu in ka kalli dan adam zaka ga lalle tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkan Ubangiji ta yawaita mafi kyawun halitta mafi kyawun masu halitta komi sai aka ajje shi inda ya kamata kunnanka aka ajje maka su inda sai kamata bacinka aka ajje ma inda ya kamata hancinka aka ajje maka inda ya kamata idanunka aka ajje maka su inda ya kamata wanda kuma dukkan abin da aka ajje nan an ajje shi ne a cikin tsanaki da hikima ta ƙarshe yanzu kai imaginin cewa idanunka a saman kanka suke haka kana zaune haka kana kallon kana zaune haka amma kuma kanka ina idan kai me yake kallo rihin wannan masallaci yake kallo ya za a yi tahiyya kaga tabbas akwai rudu akwai matsala to duk abin da Allah ya ajje maka inda ya ajje maka wannan ajjewa ne mafi kyawu shi ce wa sawwarakum fa ahsana suwarakum kuma ya kyautata ku kaga dan adam tabbas idan ka kalle shi zai burge ka yanda Allah ya gina jikin shi
wattini wazzaitun waduri sinin wahazal baladil amin laqad khalaqana al-insana fi
Ubangiji subhanahu wataala bayan ya ambaci attin da azzaitun kamar da suka gabata sai Allah yake cewa laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim haqiqa mun halicci dan adam Allah yace a cikin mafi kyawun diri da mafi kyawun halitta Allah ne ya tsara ka dukkan abin da kake bukatuwa na rayuwa Ubangiji subhanahu wataala ya maka shi ashe wajibi ne ga bawa ya gode wa Allah shine anan al-Hafiz Ibn Kathir bayan ya kawo wannan gaba sai yake cewa Ubangiji subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul infitar ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim
ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعل لك في أي صورة ما شاء ركبك
Ubangiji subhanahu wataala yake jan hankalin dan adam Allah ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ma gharraka mi ya rude ka bi rabbika game da ubangijinka girmama Allah sanin girman Allah bauta ma Allah wai miye ya rude ka wannan ubangijin nan fa shine allazi khalaqaka shi ya halice ka fasawaka ya daidaita ka fa'addalaka ya huddoka a cikin yanayin da kake fi ayi suratin masha'a rakabak a cikin yanayin da ubangiji ya ga dama ya harhada halittan ka gabaki dai ka huto a wannan dirin me ya rude ka game da kafircewa Allah me ya rude ka akan saba ma Allah subhanahu wataala dan mi dan adam zai saba ma Allah wata hujja gare ka wace dalili gare ka naka saba ma Allah ubangijin da ya halicce ka a cikin wannan yanayin wajibi ne ga bawa dan adam yayi godiya ga Allah subhanahu wataala game da abinda Allah ya halicce shi akai godiyan nan kuma ita ce bauta wa Allah rishin saba ma Allah subhanahu wataala banda wannan aya ubangiji ya ƙara ambata irinta a cikin suratul ghafir ubangiji yake ta allazi khalaqa lakum min al-ardi qararan الذي جعل لكم الأرض قرارا
الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
الله أكبر الله يكفي والذي جعل لكم الأرض قرارا in baka san ba waye Allah shine wannan wanda ya sanya kasa ya halicce ta yayi ta ta zamanto ga ta nan qararar matabbaciya ga ta nan a tabbace a zamne dangargar was samaa binaa daga kanka kuma sama ka kalli sama ga ta nan a matsayin rihi amma wani bangaren ta bai taba cirewa ya faduwa wani dan adam ba kuma in ka kalle ta zaka ga tana cike da wani kurjini tana cike da wani irin kyawu duka wanda yayi wannan shine Allah subhanahu wataala Allah nan shine dai wanda wasawwarakum ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata suranta ku bayan ya suranta ku ya halice ku warzaqakum min at-tayyibat kuma ya arzuta ku daga dadadan abubuwa wannan waye wannan abun shine ubangiji subhanahu wataala ashe dan adam ya ajje hankalin shi ya bauta wa Allah bakka da wata hujja ko wata dama na ka fandarewa Allah saboda kai yana daga cikin abinda ubangiji subhanahu wataala ya kyautar maka da shi yayi ka akan wannan tsarin na halitta shi yasa yace walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah ya karrama ka ya ni'imta ka ya darajta ka kuma abubuwan da Allah ya halitta a kewayen ka wanda Allah ya yi su ne saboda kai ka ji dadin rayuwa yanzu ka zo ka duba misali bangaren naman da dadam yake ci dabobi Allah yayo me yasa Allah yayi kawo dan mu da kawo muna yanka muna ci zaka kama shi ka yanka shi ka raba shi da rayuwa kwata kwata saboda kai ka mori in ka kawo yanzu misali ka sayi wani rago ka ka gidan ka ce ma yaranka ga wannan yanka shi zai tun daga nan zaka suna mi suna horin ciki amma shi yanka shi ne zai saboda haka Allah ya tsara rayuwar Allah yayi wannan dan ku yanka ku mure kuma wajen yankan aka umurce ku akan bin karantarwar addini shine godiya ga Allah subhanahu wataala da haka dan adam ya gode mu Allah subhanahu wataala shi yasa ubangiji anan yake cewa huwal ladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min sai ce wallahu bima ta'maluna basir khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir sai Allah yace ya'lamu ma fis samawati wal ard Allah ya san duk abin da ke cikin sammai wal ardi da duk abin da ke cikin kasa duk yanda muke da yawa a ce kowa ya duba me yake cikin wannan masallacin wannan kewayen kawai wallahi idan muka ambaci abu 100 to mu tabbata akwai abubuwa miliyar 100 wanda mu ambata ba kai bal hasali idan mu bai ma kai inda zai ga abin ba kuma suna nan a kewaye da mu ana rayuwa duka wannan yana nuna maka girman Allah ka duba wannan kaukab inda mu muke ciki banda su kuma abin cikin dadan ma akwai su kawakib din daban duniyoyin daban wanda kuma duka ubangiji yake kula da su duk abin da zai shiga ya huta ubangiji ya san me ya shiga ya san me ya huta mu gane girman Allah shi sa ubangiji cancanta yayi dan adam ya bauta mushi komai da ka sani dan adam din ne dabba ce kwari ne tsuntsayen ne abinda baya motsi ne ma misali duka ubangiji ya san me ake ciki babu abinda bai sani ba la takhfa alaihi khafiya babu wani abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala naka duk abin da zamu aikata mu sani cewa ubangiji mu yana jin mu yana ganin mu me ya kamata mu ji tsoron Allah in zamu yi abu mai kyau kuma sannan wajibi ne a gare mu bari in zamu bari na kuma mu bari dan Allah Allah masani ne game da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai gabaki daya sai yace kuma ba ma wannan ba wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah masani ne game da abin da muke sirrantawa muka yi a boye da kuma abinda tu'linu da abinda muka yi shi a bayyane in ka sirranta Allah ya sani in ka boye Allah ya sani in ka bayyana Allah ya sani to menen unuku menen ba ta ma kai lokaci menen yin munahucci kawai ka huto sak akan bawa mai bauta wa Allah subhanahu wataala abinda ke saban Allah ne ka bar shi saboda in ma boyewan kai ka sani cewa Ubangiji subhanahu wataala ya san abin da zaka aikata. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana daga cikin halin mutum mai imani hadisin ashabul ghar, mutane guda uku wanda suna tahiya cikin daji, dare ya riske su suka shiga cikin wani kogon dutse, shigansu yake da wahala, Allah ya turo da wani dutse ya gangaro ya zo ya rike bakin wannan kofar da suka shiga. To suna cikin dajin da ake cewa ihunka banza, wanda ma kai ka bata makanka lokaci, saboda in kai ma babu wanda zai shika. Sukai su tura dutsen nan, abin nan sai ya gagare su, suka ɗaya daga cikin su yake cewa abu ɗaya ne kowanne ɗaya daga cikin mu ya roƙi Ubangiji subhanahu wataala da wani aikin da ya tabbatar da cewa yayi shi tsakanin shi da Allah ne kawai. Ayyukan da waɗannan mutane suka ambata duka kai tsaye aiki ne wanda ya amsa sunan aiki managarci. Mahallu shahid a cikin su, ɗaya daga cikin su yake cewa yana da wata ma'abuciyar kusanci a gare shi, ya nemi yin fasikanci da ita taqiya, yau da gobe rayuwa ta shiga wani kumcin rayuwa da wani yanayi ta zo ta bashi wannan dama na fasikanci akan abin da zai bata. Yace sai da suka kai matakin ƙarshe ya rihi duk inda yake tsammanin zai rihi, ya boye duk inda yake tsammanin zai boye, sai take ce mishi ya bawon Allah akwai kofa ɗaya da baka rihe ba. Sai ce ai babu wata kofa, ai an gama rihe ko ina. Ta ce mishi Ubangiji subhanahu wataala yana jin mu kuma yana ganin mu. Wannan bawon Allah a dalilin wannan maganar da wannan baiwa Allah ta faɗi mishi, kai tsaye tsoron Allah ya kama shi, ya fasa yin wannan aikin na lalaci, kuma ya ɗauki wannan samfin na kuɗi ya baiwa wannan mata, ya ce ya Ubangiji in na yi wannan abin don jin tsoronka na bar aikata wannan aikin na alfasha, Allah ka buɗe mu daga cikin yanayin da muke mahuta. Wannan dutsen sai ya matsa amma ba sa iya huta. Sannan kowanne daga cikin waɗannan guda saura guda biyu su ma kowanne ya tashi addu'a, ɗaya mahaifa a gare shi ya yi biyayya a gare su, yana mai neman lada abin a wajen Allah, shi ma ya ce ya Ubangiji in na yi wannan abin don kai Allah ka buɗe mu, dutse ya ƙara matsawa amma ba sa iya huta. Na uku ya ce ya Ubangiji na ɗauki ma'aikata kowa ya mun aiki, an mu aiki an ƙare, an zo an amshi sakamakon aikin da aka yi, sai mutum guda shi kuma da dalilin bayan shekaru da yawa wannan abin da yake kuɗin aikin shi na sa shi cikin wani al'amari na kiwo, abin ya haɓaka da suka zamanto dai garke na dabbobi, bayan shekaru da yawa ya zo ya kore waɗannan dabbobin gaba ɗaya, ya tafi da su bai bar mun komi ba, ko sannu bai ce mun ba. Ya Ubangiji in na yi wannan abin don neman yardanka, Allah ka buɗe mu daga cikin yanayin da muke, wannan dutse ya busa gaba ki ɗaya wanda mutanen suka wuta suka tafi. Mahallu shahid a nan, duk yanda ɗan adam yake jin tsammanin cewa ya bar inda aka san shi ya tafi inda ba a san shi ba, ko ya bar anguwarsu ya tafi wata anguwa ta daban, ko ya bar garinsu ya tafi wani gari, ko ya tafi bar ƙasarsu ya tafi wata ƙasa ta daban, ya sani cewa Ubangijin shi yana jin shi kuma yana ganin shi, kuma Allah ya san me kake yi. Babu inda babu Ubangiji subhanahu wataala, babu wani abin da yake boyuwa a gare shi, da haka ka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokokin Allah, shi ne jan hankalin da Allah ya mana a nan, ya'lamu ma fi samawati wal ard, sai ce wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, abinda kuka yi a sirrance Allah ya sani, abinda kuka yi a bayyane Allah ya sani. Sai ce kai wallahu alimun bi zati sudur, Allah masani ne ma gaba ɗaya game da abinda ke cikin zukatanku, abinda ke cikin zuciyata yake cikin zuciyarki kahin mu yi shi ma Allah ya sani, barantana aikin da aka huto haka yi shi, wanda ma bai huto ba Allah ya sani, to ina kuma ga wanda ya huto, min babi aula. Allah shi ya halicci dan adam kuma ya san abin da yake sosawa dan adam zuciyar shi, duka Ubangiji ya sani. Da ka bawa ya ji tsoron Allah, babu yanda babu shi ko Ubangiji la malja wa la manja minhu illa ilayhi, ba inda zaka tai, ba inda zaka gudu sai zuwa ga Allah, in ma ka gudun kana tsammanin ka tai wani waje, zuwa ga Allah ne zaka tai. Da ka bawa ya ji tsoron Allah, ya kiyaye dokar Allah, kar ya zamanto mai aikata ayyuka na ba daidai ba, da sunan cewa yana cikin biro shi yana zaune babu wanda ya sani, da sunan cewa za a iya yin harakar a ƙare kuma a goge taras din babu wanda ya sani, Allah ya sani. A kowane lokaci mu riƙa tana girman Allah, kuma wannan al'amari in ba kage yanzu misali wannan bangare rabin aya ne rabin lin wannan rabin satran nan inda dan adam ya samu wannan tarbiyyar da kowa ya huta a cikin rayuwar nan da wani bai zalunci wani ba da wani bai tare amsa dukiyar wani ba da wani bai sata ba da wani bai sai da kayan mahi ba da duk wani aiki da ka sani na banna da ba aishi ba in dan adam ya samu gamsuwa da sakankancewan cewa ubangiji subhanahu wataala ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna wallahu alimun bi dhati sudur ai shikenan kwa zai zama lahiya to waɗannan ayoyi ga irin abin da suke kumshe da shi kaga na farko ubangiji ya tabbatar mana da cewa lalle shi dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai suna tasbihi a gare shi suna tsarkake shi sannan kuma suna ambatan shi kuma Allah shine mai mulki Allah shine abun godiya Allah shine mai iko akan komi Allah shi ya halice mu a cikin mu akwai kahurai akwai masu imani wannan kahurai da masu imanin nan haka ubangiji subhanahu wataala ya zartar wasu daga cikin magabata sun fasarta ayar da cewa faminkum kafirun wa minkum mu'min akwai ma kahurai akwai masu imani yani mutun ne zai zo yana matsayin kahuri a cikin rayuwa yana dab da kaiwa ƙarshen rayuwa sai Allah subhanahu wataala ya rubuta mushi wannan imanin sai ya canza shiga wani zai zo yana aikata ayyuka managarta dab da kusan ƙarshen rayuwa shi ma sai Allah subhanahu wataala ya juya abin ya zamanto ya komo ya aikata aikin kafirci kuma sai zamanto abin cikawa a gare shi kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana haka amma na mutum mai imani fi ma yabdu lin nas a cikin abin da ya bayyana a wajen mutane yana aikin alheri yana kaza yana kaza ashe ba ta Allah bai ki yana yi ne dan afadi yana yi saboda kaza ayyukan shi gaba ɗaya ba dan Allah yake su sallar shi dan mutane su gani azumin shi dan mutane su gani kazan shi dan mutane su gani duk abin da yake to wannan bawan in bai tuba ba ya koma zuwa ga Allah wallahi sai ƙarshen lahaza ta ƙarshe ta rayuwar shi Allah zai huddo shi a matsayin waye shi kwatsam sai wani abu ya zo wata guguwa ta zo ta tsaye da shi sai canza sheka daga imani zuwa mi zuwa kafirci ashe dama abin da yake ba na Allah ba yake mu ne muke ganin haka nan alhali a hakikani ba haka nan bane ba Allah kiyaye bayan wannan ayu guda hudu ubangiji subhanahu wataala yake cewa alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru
min qablu fadhabu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim dhalika bi annahu kanat تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد
وأن آيه قد أبيو وبنجي سبحانه وتعالى yana mai bamu labarin al'ummomin da suka gabace mu da kuma yanda al'amarinsu na ƙaryata manzanni ya kasance Allah ya turo manzo maimakin ayi imani da shi sai aka butulci aka kafirci aka nuna a'a Allah yana bamu labarin waɗannan mutanen dan ya zamanto izina a gare mu idan ka ce labarin al'ummar suka gabata ba ana nihin cewa ku buka ciki a ko ku a yau kuka aikata irin abin da suka aikata ko da Allah bai muku kamun gaba ɗaya ba to a daidai kuka ubangiji zai muku irin wannan kamun Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru shin bai zo muku ba naba'ul ladina kafaru labari na waɗanda suka kafirta min qablu kahinku wanda suka gabatu fazaqu wa bala amrihim sun dandani sakamakon al'amarin da suka yi na kafirci walahum azabun alim Allah ce suna da azaba mai radadi a gobe kiyama Allah ya aiko da manzanni sun ƙaryatar da waɗannan manzanni Allah ce zalika bi annahu kanat ta'tihim haka in ya faru da su saboda ya kasance ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzannin su suna zo musu da ayoyi bayyanannu faqalu in suka karkace kai su ce abasharun yahduna na wai yanzu mutun ne zai zo ya mana wa'azi mu shiryu mi suke so mala'ika mi suke so Allah ya zo da kanshi ya ce musu wannan manzuna ne ta kuma shi biyayya zamu ji bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu da izin Allah a karatu na gobe. Allah ce fa kafaru suka kafirce wa tawallu suka juya baya wastagna Allah Allah ya wadatu da su ba ruwan Allah da su Allah subhanahu wa ta'ala kasance sun yi kafirci wannan bai taba mulkin Allah da komai dama shi kuma ubangiji wallahi shi Allah ghaniyul mawadati ne hamidun shine abun godiya da haka kafircin su ya takaita ne akan su ba sa taba ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai waɗannan ayoyi zamu kuma kansu da izin Allah gobe aya ta 5 da aya ta 6 mu ji irin al'ummomin suka gabace mu da irin da suka kafirce wa manzannin su da kuma yanda Allah subhanahu wataala yayi da waɗannan mutane fatan mu abinda muka ji ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu sannan kuma Allah ba mu ikon aiki da abinda muka saurara ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana ya gafarta wa mahaifan mu ubangiji subhanahu wataala ya jikan mu ya jikan mahaifan mu Allah ya shirye da mu ya shirye da zurriyar mu ubangiji subhanahu wataala ya laffa mana a cikin wannan rayuwa اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم تقبل منا يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله